Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo. Za mu sake jin ragaman shiri da wannan hantsi. A cikin shirin za ku ji ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyoyi da wani dan Boko Haram da ya ba da kai bori ya hau. Kana muna da rahoton ambaliyar da mutanen da magaran suka afka a cikin jamhuriyar Niger wanda ya sa su hasaran dukiya mai tarin yawa. Sai kuma maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kana mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Awul Garba. Sai sakon da ku masu sauraro kuka aika mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Yan sanda a birnin Phoenix da ke jihar Arizona sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga-zanga da suka yi cincirindo a wajen ginin wata cibiya da shugaba Donald Trump ya yi wani gangami mai kama da yaƙin neman zaɓe. Gabanin jawabin da ya yi a wajen wannan gangami, yan sanda sun yi tafafutukar shiga tsakanin masu zanga-zangar adawa da Trump da masu goyon bayansa. Sai da duk haka an dan samu takala da ife-ife yayin da ɗaruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron da ke birnin na Phoenix da aka yi gangamin, wanda shine babban gangami na farko da shugaba Trump ya yi tun bayan da tarzomar da aka yi a farkon watan nan a Charlottesville da ke jihar Virginia. Yayin wannan gangami, Trump ya ciki kafafen yaɗa labarai inda ya kwatanta masu ɗaukar rahoto a matsayin waɗanda ke cin amanar ƙasa, tare da kiransu ɓata garin mutane da ba sa son ƙasarmu.
Doki haɗe da zargi sun dabaibaye babban birnin Angola yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a yau Laraba, a zaɓe na farko da 'yan ƙasar za su yi ba tare da samun daɗaɗɗen shugaban ƙasar kan ƙuri'a ba. Shugaba Jose Eduardo dos Santos, wanda ya kwashe shekaru 38 yana mulkar ƙasar, ya yanke shawarar zai ja gefe a wannan karan. Jam'iyyu biyar ke ƙalubalantar jam'iyyarsa ta MPLA, wacce ta yi mulki ƙasar tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 1975, wacce kuma ake sa ran ita za ta lashe zaɓen na wannan ranar. Tun dai manyan jam'iyyun adawa biyu na UNITA da CASA da CE suka fara zargin cewa sun hango ana shirya tafka magudi a wannan zaɓe. Jami'un suna zargin jami'iyyar mai mulki ta MPLA da yin amfani da motoci da kudaden gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaɓe. Suna kuma zargin cewa wato kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ya fi baiwa jami'iyyar dos Santos fifiko. Jami'iyyar MPLA dai ta musanta zargin shirya wani magudi.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi maraba da matakin da Koriya ta Arewa ta ɗauka na rage kuraren da take yi kan sabbin takunkumi da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba mata. Amurka na fatan cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa Koriya ta Arewan za ta dakatar da ayyukanta na neman tsokana a nan gaba, kamar yadda Tillerson ya faɗa. Ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa wannan wata alama ce da ke nuna cewa an fara sharar fagen zama domin a tattauna nan gaba. Gabanin hakan a jiya Talata, shugaba Trump ya kakaba takunkumi akan wasu kamfanoni da mutane 'yan China da Rasha waɗanda ke hudar kasuwanci da Koriya ta Arewan wajen taimaka mata gina makaman nukiliyan. Sai dai wani jami'in diplomasiyyar China ya kwatanta wannan takunkumi a matsayin kuskure, kamar yadda wasu sabbin rahotanni daga Beijing suka nuna.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwaskwariman da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan dabarun yadda za a tunkari batun Afghanistan zai sauya yadda Amurka za ta tunkari wannan yaƙi, wanda shi ne mafi tsawo da ta taɓa fuskanta, inji sakataren harkokin ƙasar Rex Tillerson. Domin a cewar Tillerson, an baiwa kwamandojin da ke Afghanistan ɗin wuƙa da nama su yi gashin kansu bisa yadda al'amura ke wakana a ƙasar ta Afghanistan, maimakon a ce su riƙa dubi da yadda siyasar yankin ke tafiya da sauran batutuwa. Tillerson ya kuma faɗawa manema labarai a lokacin da ya yi wata bayyana ta bazata a ɗakin tattaunawa na ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa dakarun Afghanistan da sauran jami'an tsaro ne za su jagoranci wannan yaƙi. ya kuma ce duk wani yunkuri da Amurka za ta yi zai kasance ne akan yadda al'amura ke tafiya a Afghanistan din. Yana mai jaddada cewa wannan wata dabara ce ta tursasawa mayakan da Taliban domin su fahimci cewa ba za su ci nasarar wannan yaki ba fa.
Wani mutum da ake zargi da hannu a harin da aka kai da mota a Barcelona a makon da ya gabata ya faɗa wa wata kotun Spain cewa sun jima suna shirya wani gagarumin hari ta hanyar yin amfani da ababen fashewa kamar yadda wasu majiyoyi a kotun suka bayyana. Muhammad Hauli Shamlal mai shekaru 24 ya kasance mutum na farko daga cikin mutane hudu da ake zargi da ya bayyana gaban kotu a jiya Talata. Kwana guda bayan da 'yan sanda suka harbe har lahira mutumin da ya tuka motar da aka kai harin. Mutane hudun su ne kadai suka rage a raye cikin daukacin gungun 'yan ta'adda 12 da ake zargi na da hannu a kitsa wannan harin. Wasu daga cikin su 'yan sanda ne suka kashe su yayin da wasu kuma suka mutu a lokacin da wani bam ya yi fashewar bazata a inda suke kera babban fashewa gabanin kai harin.
Ka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Idan dai ma sauraro yana biye da mu a cikin shirinmu na safe, mun fara kawo muku tattaunawar da Haruna Dauda Biyu yayi ne da wani tsohon dan kungiyar Boko Haram. Kuma mun tsane inda Haruna ya tambaye shi ko bai jin tsoron barin wannan kungiyar.
Na ji tsoro sosai, akwai wanda muka zo tare da shi din, shi yana ban cewa kar ka ji tsoro, ba abin da za su yi ma. Tunda sun fada duniya za su yi ma tallafi ma, idan da gaskiyan ka ne ka tuba, shi ne a tsoro-tsoro din ma kawai na ɗaure zuciya sai na fito.
To ba ma kai kaɗai ba ne ka tuba ka shigo cikin jama'a? Ku nawa ne?
Ni da matar shi shugaban mu gaidin.
Dukan ku kun tuba kun shigo jama'a? Kuma da ku shigo ya kamar sojoji suka karɓe ku?
Sun karɓe ni da hannu biyu kuma na gode musu wallahi.
To an ce idan kamar aka ji mutum na so ya gudu za su hallaka shi, ya gaskiyan wannan batu yake?
Wannan haka ne tabbas, kamar mutum zai gudu za ka kashe shi, kamar an ji ma za gudu ma ana zargin shi ma, to za kulla mar har a gan shi da ido meme yake. Idan har an samu kadan daga cikin guduwa ne kawai za tilasta kashe shi, kuma wayanda suke son zuwa zai fifiye da dubu ma. Kamar kuma kuwanda suka sa da karfi da yaji aka kwashe su daga garkansu, suna da yawa ba su san hanya ba, suna yi musu daira kar su fito. Kuma daga cikin asalin Boko Haram da muke tare yan uwana din, da yawa kuma suna son su tuba saboda sojoji din sun gallaba yakin ba kamar na da karfin mu muke ba.
Okay, zan ci karfin ku ko?
Ba kamar na.
To yanzu kamar ya rayuwa take ne a can dajin Sambisa?
Gaskiya ita rayuwa ba kamar na da ba, dan dawa ma da kyar, abinci ma da kyar, kowa dai yana noma ya san wahala. Kuma idan kai noma ma, idan shi abin nan shugabanka idan ya ga dama zai kwace abin da yake hannunka.
Ba ka gudun kamar zalunci ne haka?
Shi ne ya yi. Wannan su ba sa fahimtar zalunci da a ce addini ne kawai duk abin da shugabanka ya je ka bayar dukiyanka da arzikinka da kanka duk ka bashi, wannan akan addini za fahimtar da mu.
Ka fahimci gaskiya yanzu ka fito cikin jama'a, kamar wani kira za ka yi wa sauran yan uwanka da suke daji?
To ina yi musu kiran da dai su ma su tuba, kamar wanda suke niyan zuwa suna jin tsoro ma su tuba su dawo, suna nan dai da yawa kamar shi shugaban mu gaida mu, kai har shi Abubakar Shakaudun da kansa ma ya ji tausayin abubuwan da muke cikin nan, ya ji tsoron Allah duniyan nan karshen ta da dukan mu za mu mutu, shi da kanshi rai ne gare shi kawai da ya tuba ya zo zuwa da jama'a. Kuma mutane su san cewa wallahi ba abin da za yi musu, wallahi ba abin da ni na zo ba abin da ya safe ni ko soja a Najeriya mare ma bai mun ba. Kuma suna cewa za su gama da sojojin Najeriya, wallahi ni abin da na gani a cikin wuri daya ma abin mamaki ne, soja Najeriya ya fi karfin mu gama da su, kawai dai su tuba wallahi mu zauna lafiya. Kuma shi shakkau yana cewa sai ya ce kariya wallahi za ka shi, wallahi ba za ka shi mu ba, da za ka shi mu wallahi ba zan zo na yi magana haka ba.
Kana da iyali?
Ina da iyali biyu, da jirgi ya kashe ta da yana nan a can Naura. Allah ya sa ni zaman lafiya, shi ne nake zo.
To Allah ya kyauta, kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai.
Ko da ba ku tambayo babba mai kidin maza, ni da ina dai a babba ina da ba kun bari mai kawara, na mahaji kun bayo, 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 na
To mun gode marigayi Alhaji Maigari Mai Jauje Kwantagora. A can da magaran kuwa da ke cikin jamhuriyar Nijar, wasu mutane suka fuskanci ambaliya ta sa su hasarar muhallinsu da tarin dukiya. Ga Tamar Abada da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babbar matsalar da ta haddasa ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje fiye da 100 ita ce kashe hanyar ruwa da aka yi tare da cushe gadodi da shara. Kamar yadda waɗanda abin ya rutsa da su suka shaida, gidaje kam sun zube tare da asarar abinci da dabbobi a wasu wuraren, sai dai kawo yanzu ba a samu asarar rayuka ba.
Ruwa ga yadda Allah ya so haka yi, amma dama wannan koken mun sha shi, mun nuna ma hukuma wannan gada ta yi karanci ne, ruwa an yi zo sai ya jira.
Sare gangara jidda, wallahi dai banna ce ruwa yamma. Kayan mu ga sanan dai duka komi da komi babu da ba mu daki dai ma na shiga ba yi ba asarar rayuka dai kaya dai gaba dai ba an yi asarar su daki biyar ne duka babu dima babu wanda ya ci ikon Allah ne kuma da gaba dai kuma da aka tushe ta a gaba dai da aka tushe ta masu ƙarfi suka yi gini mai kwari kenan ruwa in yazo babu hanya wuce kenan su mu sai yo baya
tani kuma hukumomi da suka ziyarci inda iftila'in ya faru daban-daban a cikin gari suka fara kididdige yawan gidaje da dukiyar da aka yi asara tare da nazarin irin dokin da za a kawo waɗannan mutane. Ga dai Abdullahi Musa, mataimakin magajin gari na shiya ta biyu a nan da magaran, yayin da ya ziyarci wasu mutane da ruwan ya yi wa ɓanna a unguwar gangaren jidda a nan da magaran.
Tare da gudunmuwan safar fomfe muke bi muna risansan duka gidaje wanda suke da wanda suka rufe. Allah ya sa dai ba a samu ɓanna daga rayuwa ko daga ciwo. Duk wani masu taimaka su kawo su ne da niyya. Su zo abin da su gansu shi su da kansu kuma ba cin taimakon su ke kawo su kashi da gaugawa bisabillahi muna cikin station gaba daya yanzu za mu kuma tare da yan safar fomfe ni station gaba daya mu ga duka gidajen nawa ne kenan fami nawa ne da in aka zo daukan fami in aka dauki fami kuma ana daukan yanayin yawan iyalinsu kenan yi musan mutum nawa ne suke cikin wannan kuncin misali yanzu dai amma da riba cikin gogawa ne kamata mutanen na kamsa a gashi tunda akwai wanda sansan ma mun gani babu ma inda za su shiga in kalasosi ne za mu nema mu sasu da gogawa muka kuma miye kamata na gogawa a kamsu kenan kira da muke yi da magabatanmu su gaggauta da kama mutanen na a gashi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dangana
to Allah ya kare yanzu a nan karfe 3 da minti 13 na tsakar dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Zirami dake yankin karamar hukumar Giya da jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Remand, mutane da yawa sun tuntube mu kan suna son su yi magana. Waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali, wasunsu ma a garin Azare a wata kotun da ake kira kotun Nasarawa, inda nan ma alkali Sani Musa ne ke shari'a. To amma bari mu sake komawa ƙauyen Nazirami, inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zamanta zalunci. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Ma'azu Jarmawo. Ni dai na samu ana kes ɗin wannan mata a rufe ubanta sai su to me dalili aka rufe sa ta gashi gashi in ce to bayan ya suke ta abu sai duda komai sannan ai ba dalili a rufe uban yarinya wanda shine janar belinsa aka bani beli a Azare. Aka ban belin muka ɗauki lauya Mustapha Bila don ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya. To Allah da ikonsa aka yi appeal, aka yi giya dai kotu kafa ta warware wannan batun appeal din karar da yayi, aka ba da dama cewa tabbatacce ta saki an sake ta, inda sai sun zo sakin jirmawa ya zo, uban yarinya ya zo, sannan masu sai sun zo sun faɗi gaskiya. Saboda haka ya tabbata kawai an sake ta, ta tabbata ita ce aure, duk wanda ta samu ce ta yi aure, shine da ita aurenta yanzu shekara. Sannan bayan haka rashin adalci da suke mana kes-kes yanzu haka akwai na ta'adin akuya ne ma ba. Aka an samu wani Musa ya kai ƙaran, ana gaya masa sunansa Cidawa, wanda ba shi Cidawa ne mai kiwon ba, yara ƙana wanda ba su fi shekara bakwai bakwai, aka yi wai sun yi ta'adi. Sannan yaro da aka ji aka kama Cidawa aka rufe, aka yi belinsa naira 5,000, sannan kuma suka sake masa tara ta naira 24,000, wanda taran ba rasidi. Sannan kuma suka ce sai ya biya kuɗin hatsi buhu 3 naira 60,000. Wanda alhali kuma hatsin ma a naira 17,700 yake, sai ce 20,000 buhu 3, aka masa naira 60,000, wanda muka bai adalci ba, muka dauki appeal din yanzu muka ta tana nan a giya kotu a fara ta insha Allah. Sannan akwai kuma wani ana gaya masa gari, wani dan a caba, shi kuma yana bacci san sai kwace, sai je ta'adi amma wani a Madugobi. Sannan da ya ta'adi gari ya waye, aka ce kaza kaza, je ba shi hakuri ya kiyarda, sai kai kara a kama shi, aka rufe shi, aka mata ta naira 70,000. Wannan haka ba adalci ba ne. Saboda haka shi ne muke so gwamnatin Najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi, zaluncin ya yi yawa.
Wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan rediyo ko?
Sai da aka ji bayanin a rediyo tukusa na ake tuntuban mu ya faru, daman kai korafin gaba ɗaya ba wani shauraye mu.
A lokacin da wakilin ciki da gaskiya ya yi tattaki zuwa Zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana haɗa kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a, masu sarautar wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci, wanda ya ce shi kam aurensa kotun Zirami da kuma alkalinta Sani Musa masu adalci ne, domin da aka kai shi ƙara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun tare naira 10,000 kawai ya ce aka yi masa, kuɗin da shi aurensa ya ce ba komai ba ne. Kamar yadda mutane a Zirami suke zargi, alkalin yana karɓan waɗannan kuɗaɗe ne ba tare da ba su rasidi na cewar sun biya waɗannan kuɗaɗen ba.
Sunana Jauro Gani Ganci, na yi faɗa da yaro akan tadi, na duke shi ya kai ƙarata.
Na kai ƙaran?
Ya kai ƙarata Zirami. Alkali ya mun hukunci.
A wani dalili ne sa kuka je gaban alkali a Zirami?
Akan na doki yaro akan tadi. Shine kuma da yi mun abin tadin doya, to shine ni kuma sai na doke shi, amma ya mun adalci.
Bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai?
Ni bai daure ni ba. Tara kuma don saboda bai kai wani abu ba ne ko a kai na.
A ya ci taron ka?
To 10,000 wani abu ne? A ya adalci ya.
Amma ka bi 10,000 wajen.
Ya karɓa.
To kamar yadda muka ce, akwai mutane da yawa waɗanda suka taɓa fuskantar alkali Sani Musa ba su ji daɗin hakan ba. Ga guda daga cikinsu.
Sunana Malam Aminu Usman, ina zaune a garin Azar. Mu dai alkalin Zirami an kai mu kotun sadaka, police station ne aka tura mu kotu.
Dalilin
wasu yara da suka zo suka shiga ɗaki suka ɗauka mana waya. Waya da aka ɗauke ta ɗaki kuma ba balla shi aka yi ba. Aka shiga ɗaki aka ɗauki waya. To bayan kwana biyu ina kwance a wannan ɗakin da aka ɗauki waya, sai na ji motsi a bayan kujera. Ina duba bayan kujera sai na ga yaro, da na ga yaro sai na kama shi, da na kama shi sai na fita da shi kofar gida. Da na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi, aka yi shiga ɗaki ya nuna mata wurin da ya shiga ɗaki. Muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta ɓata, muka dan zazzare masa idanu dai, sai ce mana shi ya ɗauki waya, amma ga a wayar da ya kai wa. To wayar da ya kai musu, muka je muka samo su muka kama su muka police station. To police dai ba su yi wani ƙasa a gwiwa ba, suka tura mu kotu, kotun shi wannan alƙali. To gaskiya ni ban ji daɗin hukuncin da ya mana ba, saboda ni dama ba kotu na taɓa zuwa ba, ba abin da ya taɓa kai ni kotu. To ni duk a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci, za a bi sawunsa, za a bi masa kadin abinsa da yake nema. Alƙali shi da kansa ya yara guda uku ya ce masa ina, ya ce musu ku ka ɗauki waya, sun yi da zo suka ɗauka, ina suka kai waya, suka ce sun je sun sai da ita tun daga Azare ma sai da suka je Dutse da wato Jigawa State kenan, nan suka je suka sai da waya sun yadda cewa su suka dauka. To a lokacin dai yanke hukunci na cewa za su biya waya, sannan kuma ya yi musu tara, sannan kuma ya ce ga ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka bamu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kaman sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya
eh aka ba ku kudi
ba bamu ba
ni hana ba
eh a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara ba su kawo kudi ba amma mu kankara hakuri to muka dan kara hakuri aka saki samu wannan lokaci sai muka dawo to waya dai naira 68,000 ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na dan lokaci sai aka yanke mata kudi naira 40,000 sai kuma sannan kuma da damages wato kaman irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kaman su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alƙali sai aka sa mana damages za a biya mu 10,000 na wannan kudi to in kai hada jimlar kudi naira 50,000 kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karbi kudi kenan sai aka ba mu naira 25,000 to daga nan dai sai kuma abu ya canja kama kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi ba kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi sai ka ce to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko sun biya tara ya kamata su fara biyan mu kudin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga baya na je ne wa alƙalin complain cewa ga fa yaran nan fa ba a biya mu kudin mu ba amma suna ta yawo su a cikin gari sai aka ce to sai mun saki biyan wani kudi daban aje a sake kama su muka je muka biya naira 2,000 aka sake zo aka zo da guda daya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba daya ba aka zo da guda daya to daga nan ne dai ake ta kaiwa ruwa rana aje a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kudin da aka ba mu wannan kudin ba mu tabbu ko kobo ba a ciki ba
sai 2,000
za mu dawo da shi in so sai su je bauchi su kai mana sauran kudin to shine fa sai magana ta canja da alkali da shi dan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da register wanda muka je muka rubuta complaint a wurin sa kenan sai suka ja mu dakin alkali wato kaman office sa kenan shi alkali akai magana to a lokacin da mun sanya akai suka kara mana akan wannan kudin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake dawo
jimla
ya kasance naira 35,000 to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa muka karba sauran kudi to har yanzu dai abun ya kai kusan shekara ma yanzu
gaskiya
dan ƙarasa ba haka muka hakura dan daga baya muka je instead of hada mu da wancan register amma sai aka hada mu da wani mu dai kotu mu dauke ta wuri a ba mu yafe ba
to yanzu abin da nake so da ko za ka yi tuna sunayen wannan shi prosecutor din da register da suka fara aiwatar da wannan bincike
to sunan prosecutor ne Adamu Shehu ke yaɗa ne ko Adamu Shehu dai kowa san shi da Adamu Shehu to amma shi register din gaskiya ban rike sunansa ba gaskiya
to wannan shari'a da aka yi a zirani ne aka yi ko a ina
a nan garin Azare ne a kota kotun Nasarawa ana kiranta kotun Nasarawa garin Azare to shi
kan yi shari'a kenan a Azare da kuma zirani din kenan
eh yakan yi tunda gashi mutanen Zarama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a Azare yana a zirani amma dai mu a Azare yana mana
a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin sarkin Zirami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta Zirami da alƙali Sani Musa to amma ba su ce uffan kai ba ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba a kasance lafiya.
To Allah ya kyauta yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba.
Dan fara shirin jaridun namu ne da jaridan The Sahel tarihin kasar jamhuriyar Kamaru an da babban labarin da yake rubuto mana cewar yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya yana samun caccaka ne a wajen wani sabon dan adawan kasar Maurice Kamto na jam'iyyar MRC an da yake bukatun cewa dole ne Musta Biya ya tare nasa ya bar kan madafin ikon kasar kasancewar ya kwai shekaru 35 yana mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Nouvelle Expression ita kuma ta rubuto mana cewar an samu wani hatsari ne na mota a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru an da mutane 20 suka riga mu gidan gaskiya wanda aka kalubalanta al'amarin akan cewar yanzu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar sai kuma jaridan Le Metayo ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita ma ta yi nazari akan cewar tunda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya nada Yenu Jumesi a kan ministan ayyuka na kasar ta jamhuriyar Kamaru da Edgar Ali Mai Bango shi ma a matsayinsa na ministan sufuri na kasar yawan hatsari yake faruwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman akan titunan kasar da mulishin gyaran hanya ko kuma gina wadansu sababbi sai jaridan The Star ta labarta mana cewar manyan masu fada a ji a bangaren ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru za su yi wani taron su a birnin Boya domin su tattauna irin matsalolin da yake damun su ko suke fuskanta a yanzu haka dalilin cewar shekaran da ya gabata da dalibai ba su yi karatu ba amma yanzu a wannan shekaran suna bukatan daliban wannan bangaren su ci gaba da karatun su sai jaridan The Post ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta sa kafa ta shure bukatun yan awaren kasar kasancewar suna bukatan a sako musu ƴaƴan su waɗanda yanzu haka suke girma a gidan yarin Yawunde tun lokacin da suka yi bore akan cewa suna bukatan gwamnatin kasar ta canja tafiyar da take yi da su jaridan Kamaru Info kuma ta ayyana mana cewar hukumar lafiya na kasar ta jamhuriyar Kamaru ta fitar da rahoton ta na wannan shekaran akan masu zukar taba sigari cewar mutane 2500 ne suke mutuwa a kowane shekara sanadiyar kamuwa da cutar taba sigari a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma karkare sharhin jaridan namu da jaridan Leju anda ita kuma tace dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda uku ne suka riga mu gidan gaskiya a wani harin da maharan Boko Haram suka kai a jihar Arewa mai nisa anda maharan na Boko Haram suke kaddamar da har-haren su a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
zaman zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana na Nasiru Uban Shada da ke Gosulo birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya to ina kira ga ƴan majalisa don Allah su taimaka ma talakawa su ce wannan kudi na shugaban kasa na kasarin kudi wallahi talakawa na cikin halin bawulai
mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da hadin hillan makiyaya cewa shugaban kasa bai dace a ce abu sai ya kai bango kai magana ba abin da ya kamata ka yi da abu ya faru kai kokarin dokan mataki don kare mutuncin kasa da ƴan kasa da dukiya da bin doka da oda
Assalamu alaikum Boss America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karama hukumar lere jihar Kaduna Najeriya mazaunin Abuja a game da ruwa da shugaban ɗan sanda na Najeriya ya bada na game da ɗan bumburutu a zahirin gaskiya gaskiya ne to amma ina so in yi kira da shugaban ɗan sanda na Najeriya ya ba ma gwamnatin tarayya da na jihohi shawara a rinka yi kamar yadda muka san lokacin soja idan aka kawo mai a gidan mai a san lita nawa aka kawo idan aka sai da man nan gab din za a tashi sai jami'in da aka aje a wannan gidan mai ya sake aunawa ya gani lita nawa za a bari lita nawa ne ya kwana idan gari ya waye jami'in nan sai ya zo ya sake aunawa a gani litan da aka bari da ya kwana shine aka waye gari da shi
Oh madallah yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
To ƴan sanda a binnin Phoenix dake jihar Arizona sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga zanga da suke cincirundo a wajen ginin wata cibiya da shugaba Donald Trump yayi wani gangami mai kama da yakin neman zabe Gabanin jawabin da yi a wajen wannan gangami ƴan sanda sun yi fafutukar shiga tsakanin masu zanga zangar adawa da Trump da masu goyen bayan sa Sai da duk da haka an dan samu takala da ife ife yayin da ɗaruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron
To madalla masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan hantsi Sai anjima da karfe 4 agogon Najeriya a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na himma ba ta garago wanda ni ke gabatar da shi Yanzu Amadun kuwa da kuwa nan sashin Hausa musamman shi Mamud Lalo da ya tana gabatarwa sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai anjiman ku